daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin jan ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji rawar da masu kula da lamura ke gani talakawa za su iya takawa da za ta kawo ingancin harkokin mulki a Najeriya sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa muna kuma tafe da nasiha Ramadan Baban gida Jibril ya gabatar da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Kananan jami'u a Turai suna samun ƙarin goyon baya a zaben gaban gari na Majalisar Dokokin Nahiyar Turai zaben da 'yan siyasa da masu sharhi ke ganin ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekarar 1979 lokacin da kungiyar tarayyar Turai ta fara gudanar da zaben 'yan majalisar nahiyar sakamakon farko da suka fara bayyana a zaben jiya Lahadi na jam'iyyar na majalisar mai kujeru 751 zai huskanci rarraba fiye da lokutan baya kananan jam'iyyun da suka hada da masu ra'ayi da kungiyar tarayyar Turai da kuma masu adawa da ita suna taka rawan gani sama da manyan jam'iyyu masu matsakaitar ra'ayi da kuma masu tsaurin ra'ayi masu ra'ayin tarayyar Turai da masu adawan za su raba karfi ne a sabuwar majalisar wacce za ta yi aiki tsawon shekaru 5 masu zuwa Philip Lambert shine shugaban jam'iyyar masu sukar tarayyar Turai ya ce samun rinjayi a sabuwar majalisar wani abu ne mai muhimmanci ga jam'iyyarsa wacce take da ra'ayin 'yan mazanjiya Kalaman shugaban Amurka Donald Trump da mai ba shawara akan tsaro John Bolton suna cin karo da juna akan shirin makaman nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa wanda yake sun gwada wani makamai mai cin gajeren zango da safiyar jiya Lahadi ne a wani sakon Twitter daga birnin Tokyo Trump ya maida martani ga kalaman John Bolton da yawa manema labarai a baya cewa ko shakka babu harba makamai mai cin gajeren zango da Koriya ta Arewa ta ya saba wa kudirin majalisar ɗinkin duniya kalaman Bolton su ne na farko da jami'in na Amurka kwatanta gwajin makamai da Koriya ta Arewa ta yi a matsayin rashin mutunta kudirin majalisar ɗinkin duniya Koriya ta Arewa ta harba kananan makamai mutane na da wasu mutane ba su ji dadi ba amma banda ni inji Trump yana fada a cikin wani sakon Twitter da ya aike sakon Twitter na Trump dai akan batun Koriya ta Arewa ya haifar da rikitarwa da kuma al'ajabi da wato ba ma a cikin gwamnatinsa kadai ba har da ma kawayen Amurka a yankin sun yi na'am da matsayar babban jami'in fadar White House din wanda yake balaguro tare da shugaban kasar haka wasu masu sharhi ma sun ce lalle har ba makamai masu linzami abin damuwa ne ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Hukumomi a gabashin Congo sun ce akalla mutane 30 sun mutu kana wasu 200 suka bata a wani jirgin ruwa da ya nutse a wani tafki. Kantomar yankin Inongon Simon Mbu Wemba ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press da yammacin jiya Lahadi cewa galibin mutane da suke cikin jirgin da ya nutse a tafkin mai ndumbe malamai ne. Kantobar ya ce sun yi amfani da jirgin ruwan ne zuwa inda za su je karban albashinsu saboda lalacewar hanyoyin yankin sai dai nan da nan ba iya gano adadin mutane da suke cikin jirgin ruwan bayan ya wato yayin da jirgin ruwan ya fada cikin yanayi mara kyau da ya haddasa wannan hatsari a ranar Asabar amma jami'ai sun kiyasta akwai ɗaruruwan mutane a cikin jirgin sama da mutane 80 ne suka kubuta An kashe akalla mutane uku kana wasu da dama sun jikata da safiyar jiya Lahadi yayin da rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da rundunar tsaron Pakistan a wani shingen jami'an tsaro a Waziristan ta Arewa. Ma'aikatan sojin kasar ta dora laifin tashin hankalin na Waziristan ta Arewa ne dake kudu dake kusa da kan iyakar Afghanistan akan shugabannin wata kungiya masu saukin ra'ayi a yankin da ake kira Pashtun Tahaffuz Movement wato PTM a takaice. Gwamnatin kasar tana taimakawa ayyukan sojin ne yayin da babban jam'iyyar adawa take bada goyon bayanta ga kungiyar ta PTM. Shugabannin PTM da suka hada da Ali Wazir da Mohsin Dawar da suke wakiltar yankin a majalisar dokokin Pakistan suna cikin masu zanga-zangar. An da ya kama Wazir da wasu mambobin PTM da dama yayin da Dawar ya boye kansa. Dawar ya faɗa wa sashen harshen Pashto na muryar Amurka cewa rundunar tsaro suna kokari ne su hana su zanga-zangar da suke yi akan zargin cin zarafi da sojojin suka yi lokacin da suke wani aikin bincike wanda sojojin suka fara gudanarwa a jiya.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin karɓar rantsuwa domin ci gaba da wani wa'adin mulki na biyu, ‘yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan abin da suke gani ya kamata a yi a mataki na gaba. Ga abin da David Dimas ke cewa.
Akwai abin da nan ake kira cewa accountability. Accountability yana da muhimmanci sosai. Idan mutum an baka matsayi, an zaɓe ka yawa a tallakawa aiki, an baka kuɗi, yana nan a rubuce cewa wai an baka kuɗi. Idan an ce ka yi bayani yaya ka yi amfani da kuɗin nan, baka iya ka bada accountability na kuɗin nan ba, hukumomi za su bi ka. So da gaskiya ya kamata a zauna. Shi Baba Buhari yayi imani zai fada da cin hanci da rashawa. So a cikin wannan shekara hudun da talakawa sun zaɓe shi, muna nema ne ya tashi ya tsaya ya san cewa wai muna mishi addu'a, muna roko, muna nema domin ya tashi ya tsaya. Duk gwamnonin da an ba su kuɗi ba su iya sun biya talakawa bai gani a kasa ba. Akwai abin da ana faɗa a Turanci, yance powerful example is always powerful. Kada ya adubi fuskan wani wai abokin Baba Buhari ne, kada adubi fuskan wani kani Baba Buhari ne, a'a. Duk wanda dai an bashi kuɗi don ya biya talaka bai biya talaka ba, ba magana addini a ciki, ba maganan shi dan gidan Baba Buhari ne, ya kamata a hukunta shi.
To masu kula da lamura, akwai masu kula da lamura da kuma masu sharhi da suke cewa wannan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin take yi galibi an fi ba da ƙarfi ga waɗanda ko dai suke jam'iyyar hamayya ko kuma ba sa tare da shugaban kasa. An yi zargin da wannan ikirari lokacin yakin neman zaɓe.
Ai, ana zargin kowa da cin hanci da rashawa a Najeriya yanzu haka. Wa'ansu za su ce miki cewa shi Baba Buhari din ma ana zargin shi da cin hanci, matan shi ma ana zargin ta da cin hanci, mutane da yawa ana zargin su, APC da ABC duka ana zargin su. Abin da ya rage shine a ci gaba da bincike domin a tabbatarwa dan 'yan Najeriya gaskiya wannan lamarin. So idan ya zama wanto cewa ana zaɓe ne a wurin yaki da cin hanci, ya rage wa talakawa su gani tsakaninsu da Allah cewa wai ga gaskiya ga ƙarya. Ya kamata duk wanda dai ya san cewa wai talakawa ne sun zaɓe shi ko talakawa ne sun zaɓe su, su tashi su ji tausayin talakawa, su ji tsoron Allah, su fito su yi gaskiya. Duk wanda ya ce wai APC ka zo APC ba za a tura maka EFCC ba, ya kamata ya gane cewa shi ba mutum ne wanda yana da wani nufi mai kyau ga talakawa ba. Sannan kuma ya gane cewa wai yau yana gwamnati, gobe baya gwamnati, akwai Allah, akwai ranar tashin kiyama.
Mazan Allah ba magani annaban Allah na magani.
David Dimas wani mai sharhi kan lamura da ke zaune a nan Amurka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Shirin girmin ne Ingila to ja kada da Italiya in ya dan foka ya kajiya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kanga kayan sai ya rufe anan. Kazaga cikin Lagos kuma ga ba da shi
da kenan marigayi dan marato madalla yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da maimaitin shirin da rashin tai.
Masarare assalamu alaikum. Har yanzu masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da fashin baki game da batun tallafin mai da kuma alakar sa da samar da matatun man, yayin da ƙwararru ke tsokaci akan yadda kamfanoni a Najeriya ke take haƙƙin 'yan ƙasar ta fuskar aikace-aikace ko kuma kayayyakin da suke sarrafawa. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, ɗauke da ragamar
shirin.
Adalla masu rare batun tallafin mai a Najeriya al'amari ne mai matukar muhimmanci ga tattalin arzikin ƙasar, la'akari da tasirin sa ga rayuwar 'yan ƙasar baki ɗaya. Shekaru uku kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta aina cire tallafin man, al'amarin da ya sanya farashin sa ya koma naira 145 maimakon naira 66 lita guda. Wannan mataki ya sababa tashin goron zabi na farashin kayayyaki a ƙasar, kuma tun a wancan lokaci ne masu kula da lamura musamman masana tattalin arziki ke ci gaba da tsokaci akan wannan batu, la'akari da yadda 'yan ƙasa ke ci gaba da korafin tsadar rayuwa. Azantawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elhikaya, Malam Yushau Aliyu wani masanin tattalin arziki na cewa
ko yanzu aka mai da mai 65 to an sake dawo da tuwacewa dan yake nan, za a sake komawa ta wata kofa a yi ta, sannan kuma a sake kashe tattalin arzikin ta yanda ba wanda zai zo yayi maka refinery a Najeriya, saboda ya zama harkan akwai wanda ci ma zaune. Amma a bar shi a haka, a yi hakuri, aiki ne da ya samu gwamnoni na rukun amana, a ce gwamnonin arewa na maso gabas da na tsakiya su hada su kira masu zuba jari da kudaden da suke samu a fitar da refinery a Katsina, a siyo danyen man nan daga Niger tunda tana da shi a kusa, a fara saida shi a farashi kasa da yanda ake kawo shi, saboda duk abin da ya shafi farashin man fetur shine dama kudin transport ne shi ya daga farashin nan yake ta hawa sama. To a yanke transport din, Allah ya fitar da mai a Niger, a yi refinery, a siya, a gyara, wannan zai taimaka mu tattalin arziki ya zabura.
Tumalo Insho ya nuna tunda dai an riga an yi wannan sanarwar an fara janye wannan tallafin, maganar komawa baya na da matukar hatsari kenan.
In aka koma baya to tamkar ma kawai ba a san inda za a ba. Abinda zai dawo da shi baya shine a samar da kasuwar da za ta dawo da man kasar dole. Tunda an cire tallafin man fetur, kudin ana raba ma gwamnatoci ne, an kafa sovereign fund. A sovereign fund din nan a koma ta wuri shi, tunda akwai tanaji na zuba jari a cikin kudin, a aro kudin a zo a zuba jari. Gwamnoni su daina magana cewa dole a ci gaba da raba kudi, a'a, a dibo a cikin kudin investment, kudin zuba jari, a zo a hadu a fitar da yanda za a yi refineries a nan, ana samar da man fetur din. Saboda haka sai kaga kasuwa ta gyaru, farashi na ta ƙasa, ko mutane dan canjin da ake kwace musu ya koma hannunsu zai zagurar da su akan 'yan kananan ayyukansu. Ribar naira 50 tana da matukar amfani a wajen mutum.
Ayyushu abinda ake magana su talakawa a can ƙasa a cikin yankunan karkara, ya za su yi su gane yadda wannan mataki da aka dauka zai iya amfanar su wajen inganta rayuwarsu ta yau da kullum?
Wato in ana fasali na tattalin arziki to ba a kallon a cewa sai wane shi kadai, abinda ake kallo shi kanshi tattalin arzikin, a samar da abinda zai zaburar da shi. Aida da ake bada tallafin ba wanda ya san tallafin yana dan rage mishi wani abu sai da aka janye, kowa ya fusa ta yi fito. To amma tunda an janye shi an kuma gano ashe ba tallafin bane, mu a tattalin arziki wannan shi tallafi kashe abu yake, ya kashe noma, tallafi a taki shi ya kashe noma, amma abinda noma take nema tuntun ba tallafi bane, tana neman farashi mai kyau ne, manomi ya gama nemo dawon su a siya da daraja a bashi da takin. To saboda haka takin ne zai gane a zo abinda ya noma a siya da daraja. Sannan abubuwan more rayuwa da asibiti da wuta da hanya a koma daga cikin kudaden da aka cire na tallafin a yi aiki gadangadan za a iya. Idan aka turo kudi local government, ku talaka ku sa ido, ƴaƴanku ne da yayyinku da iyayenku, abinda aka turo to ayi. Da an fara motsa tattalin arziki ana bada kwangilan 300,000, wani jarin 20,000 yake nema. Yanzu mai yankan kumba jarin nawa yake nema ya rayu, mai sai da goro jarin nawa yake nema. Abinda ke zabar da tattalin arziki shine waɗannan manyan kamfanonin wanda sai an zo daga waje an yi su dan bu mu kai mataki ba. To shine gwamnonin mu kar su tafi yawo, su sa wakilan su ta internet su shi yarjejeniya da kamfanoni, a zo da su a fara a hankali a hankali. Tattalin arziki a gajeren zango ba a ganin amfanin sa, amma dogon zango in aka daure aka ci gaba sai mu ganshi kamar yadda China ta gani.
Malam Yushau Aliyu kenan. Masarare masu kula da lamura a Najeriya sun dade suna tsokaci tare da jan hankalin hukumomi da ma kamfanoni a kasar kan muhimmancin kiyaye haƙƙin ƴan ƙasa wajen mu'amalar su a matakai daban-daban. Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki ne, ya ce rashin amfani da dokoki yadda ya kamata na bada dama ga kamfanoni su take haƙƙoƙin ƴan ƙasa ko dai ta hanyar samar da kayayyaki marasa inganci ko kuma ta cajin su kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba.
Duk inda ya zama na cewa a ƙasa ba a samu kwakwaran abin da ake kira consumer protection laws ba, wanda akwai su amma ba a dokoki ne da aka ɗabbaka su domin taimakawa wanda zai saya ya sayar ko ya amfani da kaya, to za a samu matsala. Mafi yawa waɗannan kamfanonin kamar yadda kai faɗa ana kuka da su wajen yadda suke zara kuɗaɗen mutane, ko ka kira kuɗinka na tafiya wancan baya jinka, ko kuma a'a duk ta sugogi daban-daban. To amma idan ka duba a Najeriya kusan ba wannan ne kawai matsala ba. Duk sanda aka iza mana cewa dokokin da za su tallafa wa mai siya akan mai sayarwa iza mana cewa ba a ɗabbaka su ba, wato consumer protection laws. Muna da consumer protection council, to amma ba su da wani ƙarfi da za su iya ɗabbaka waɗannan. Kuma akwai regulatory agencies kamar su masu waya suna da nasu, da kuma sauran kayayyaki ma na amfanin yau da kullum. Yana ɗaya daga cikin abin da yasa na ike ciwo Najeriya tuwo a ƙuriya, kaga cewa kayayyakinta ba sa a samun su a ƙasashen waje saboda sun zama substandard. Ba a duba su, waɗanda aka sa alhakin su duba yadda kayan suke, yadda ake sana'antar da kayan ko ake sana'antar da abubuwa a ƙasar, ya zama na sun yi ƙasa, dokokin kuma ba a ɗabbaka su. To idan haka ta samu a ƙasa, sai ka ga cewa kayayyakinta ma ba za su samu damar shiga kasuwannin duniya ba, saboda kasuwannin duniya suna da wani standard da sai ka kai sannan za ka shigar da kaya.
Wani
mizani. To mu kuma a nan wannan mizanin ba a sa ƙarfin doka an tabbatar da shi ba. Sai ka je ƙasashen waje, misali ka ga dankali, abin nan dankali an fito da shi daga wayansu ƙasashenmu na nan Afirka, kamar kayan miya su kuka da su karkashi, duk za ka samu an kai daga wayansu ƙasashe na Afirka kuma sun shiga cikin kasuwannin Turai. Amma da wahala ka samu na Najeriya, saboda irin quality din yadda ake sana'antar da abin da packages dinsa yadda ake sashi. Saboda haka duk waɗannan, saboda ba a duba wannan standard din, wannan quality din, sai ya zamana cewa an toshe su daga shiga kasuwannin duniya, wanda kuma illa ce ga tattalin arzikin ƙasa mai yawan mutane irin Najeriya, da ya kamata ya zamana tana da kayan sana'antarwa da yawa ta shigar da waɗansu ta fitar da waɗansu. Saboda haka wannan harkar waya su ma zuwa suka tsinci dokar cewa ta zama lagwalagwa, ta daga musu kafa, yadda in suka cutar waɗansu ma ba su san an cutar da su ba, waɗanda suka san kuma an cutar da su ba yadda za su nemi redress. Wato in sun nema neman haƙƙin nasu ma wahala ce, sai ka gwammace ma baka nema ba.
in ka dau harkar waya din nan akwai hukumar NCC haka akwai irin SNAPDAC din nan akwai irin standard organization da kusan sassa na al'amuran tattalin arziki kusan akwai dokoki ko na cinikayya da aka yi koma hukumomi sukutin da suke saka ido don kare haƙƙin ɗan ƙasa. Me yake faruwa? Abubuwa suke ci gaba da wanzuwa kamar yadda suke kuma ƴan ƙasa suke wato ci gaba da ƙorafi.
Ai, Najeriya ba ta da rashin dokoki. Duk abin da ka sani, Najeriya idan ta kawo wata manhaja sai ta daure ta da doka. To amma rashin ɗabbaka dokar shine babban matsala. Waɗanda aka bawa amanar su tabbatar wannan dokar na aiki, ta wani bangaren ta iya yiwa daga wajen su ne. Wani zubin kuma waɗanda suka ba su amanar cewa su je su ɗabbaka wannan dokar, shugabannin ba su mai da hankalin su wajen idan aka kama mutum da laifi aka yanke masa hukunci, ko wani babban kamfani a yanke masa wani hukunci i zamana an gani. To rashin yin waɗannan abubuwan, ma'ana rashin amfani da dokokin da aka tsara, ai shine yake janyo matsalar, ba rashin dokar ba. Ko dai ba a ba su ƙarfin su yi ba, ko ba su da ƙarfin su yi, ko kuma a'a idan sun yi za a iya taɓe su i zamana cewa daga sama an yi magana wannan dokar ba a dora ta akan waɗannan mutanen ba. Misali, ka duba rigimar da aka ringa yi akan cin tarar da aka yi wa kamfanoni kamar su na waya. Akwai kamfanin wayan da aka ci tararsa, amma daga baya aka dinga rigima a kotu aka yi kaza a yi kaza. To duk irin waɗannan, wani zubin wata dokar ba ta da ƙarfin da za ta iya juya akalar yanayin ya zamana cewa ya taimaki ƙasar.
Masarare, ƙarshen shirin darshin ta yi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Malami Shehu Aliyu da Dr. Lawan Habibu Yahaya, kana da abokin aiki Nasiru Adamu Alhikaya, Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar, ke cewa wassalamu alaikum, a huta lafiya.
To a gaida na Kwari, yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako.
Zamu fara sharhin ne da jaridar The Punch, jaridar kuma da Twitter war gidan shugaban kasa Muhammadu Buhari, wato Hajiya Aisha Buhari ta sake yin suka ga wani shirin gwamnatin mijinnata. Hajiya Aisha Buhari dai ta bayyana shirin inganta rayuwa na gwamnatin Muhammadu Buhari, inda aka ce an kashe naira biliyan 500 da cewa bai aikin da ya kamata ba, saman ma dai a yankin arewacin Najeriya. War gidan shugaban kasan ta bayyana cewa shirin dai bai samar da ayyukan yi ko ba da jari ga al'umma a jihar Adamawa ba, da kuma jihar Kano, jiha mafi girma a arewacin Najeriya. Shi da wannan shiri na inganta rayuwa na ƙarƙashin ofishin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ne, tare da sa ido akan mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan bunƙasa jin daɗin al'umma, Mrs. Maryam West. Wannan dai ba shi ne karan farko da war gidan shugaban ƙasan ke yin suka ga ayyukan gwamnatin mijinnata ba. Sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo, ɗaya daga cikin labaran jaridan na magana ne akan bin umarnin kotun kolin Najeriya da hukumar zaben Najeriya ta yi na bayyana 'yan takarar jam'iyyar PDP a jihar Zamfara a matsayin waɗanda suka lashe zaɓe, bayan da kotun kolin ta soke zaɓukan da aka yi wa 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Zamfara, kama daga gwamna zuwa 'yan majalisun tarayya da kuma majalisun jiha. A wani taron gaggawa da hukumar zaben ta yi a ƙarshen mako, ta bayyana Dr. Muhammad Matawalle a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Zamfara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Sai kuma jaridar Daily Post, jaridar kuma da tarwaito rundunar sojan Najeriya, na musantar hotunan da ake yadawa cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun kashe sojojin Najeriya 25 a wani kwantan baruna da suka yi ma sojojin a jihar Borno. Jaridar Daily Post dai tarwaito mukaddashin daraktan yada labaran rundunar sojan Najeriya Kanal Sagir Musa, na cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da wasu kafofin yada labarai ke bazawa cewa an kashe sojojin Najeriya 25 da fararen hula a jihar Borno. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar Detroit cewa yanzu haka dai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya fara daukan harami na bikin kaddamar da shugaban kasa Muhammadu Buhari karo na biyu a matsayin shugaban kasa. Jaridar The Nation dai ta bayyana cewa yanzu haka manyan gurare na daukan sabon fenti da suka hada da babban kofar shiga birnin Abuja da ake kira City Gate. Dukkanin guraren dai an bi su da sabbin tutoci na Najeriya, inda hukumomin birnin tarayyar Najeriya Abuja ke gudanar da gayyaki na fitilun da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda suka dade ba sa aiki. A yau Litinin ne dai kamar yadda jaridan ta ruwaito ake saran manyan baki daga kasashen waje da suka hada da wasu shugabannin kasashe na duniya za su fara isa birnin Abuja domin shaida wannan biki da aka shirya gudanarwa a babban filin taro na Eagle Square. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida sai kuma rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Ya kamata shugaban kasa ya roshe dukkan ministocin nan da kuma kotunan na koli har zuwa kasa, a roshe su shi yosadi shi da ya kamata Najeriya ana so zama lafiya.
Assalamu alaikum sayan Hausa na Radio BOA America, mai magana Hadi Tsohon Sarki Daula. Da Allah ina so ku bani dama domin in yi kira ga mai girma shugaban kasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari, musamman akan wannan babbar annoba ta masifa da cikin kawo al'umman masarautu na arewacin kasar nan. Misali a jihar Kano an yi ayaga ta rashin hankali da rashin tunani wanda aka yaga Kano 4 zuwa 5. Yanzu kuma gashi shi ma gwamnan Plateau ya ɗauko wannan al'ada cewa shi ma zai yaga jihar Plateau ya ƙara wasu masarautu. Wannan sarautu da ake ƙara ba wai wani cigaba ba ne, ba ana yi don al'umma ba ne, ba siyasa ce kawai. Kuma wannan abu ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba a wannan sashe na arewa. Dama dai muna zaman tsartsar, don haka ya kamata mu girma shugaban ƙasa ka ɗaga baki ka yi magana akan wannan masifa da take neman zama ruwan dare. Yanzu idan na Plateau ya gama, na Kaduna zai kama. Idan na Kaduna ya gama, ka ga na Kaduna ba za a bar shi ba. Don haka muna kira ga mai girma shugaban kasa ka sa baki akan dakatar da wannan masifa da ke neman ta zama ruwan dare a manyan masarautunmu na arewa. Nagode.
To madalla sai kuma tsaraba albarka watan Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum, nini Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa wa man azim hurmatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum lan'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur zalik wa man azim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah yana umurni da girmama alfarma ta Ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah. Ina daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum. To saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta watan Ramadan, ya kiyaye daga sabawa Allah a cikin sa, ya shagaltu da bautawa Allah a cikin sa, kaman karatu alqur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi. Allah ya faɗa wa annabi Musa yace ni zan ba al'ummar annabi Muhammadu haske guda biyu don kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su. Sai annabi Musa ya ce, ya Ubangiji, waɗanne haskake ne guda biyu da za ka ba su? Sai Ubangiji ya ce, na ba hasken watan Ramadan da kuma hasken Alƙur'ani. Sai annabi Musa ya ce, ya Ubangiji, waɗanne dufai ne guda biyu da za su cuce su? Sai ya ce, duhun kabari da kuma duhun ranan tashin kiyama. To sadaqallahu alazim.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labarai.
Kananan jami'u a Turai suna samun karin goyon baya a zaben gama gari na Majalisar Dokokin Nahiyar Turai, zaben da 'yan siyasa da masu sharhi ke ganin ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekarun 1979 lokacin da kungiyar Tarayyar Turai ta fara gudanar da zaben 'yan majalisar nahiyar. kalaman shugaban Amurka Donald Trump da na mai bashi shawara akan tsaro John Bolton suna cin karo da juna akan shirin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Da safiyar jiya Lahadi ne a wani sakon Twitter daga birnin Tokyo, Trump ya maida martani ga kalaman John Bolton da ya yi wa manema labarai a baya cewa ko shakka babu har ba makamai mai cin gajeren zango da Koriya ta Arewa ta yi sabawa kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya ne. Hukumomi a gabashin Congo sun ce akalla mutane 30 sun mutu kana wasu 200 kuma sun bata a wani jirgin ruwa da ya nitse a tafki.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma can da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimin garkuwar ɗan adam na Yusuf Farandi. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen na a shafinmu na intanet a madadin Baba Yakub Makiri da Malam Siri da kuma injiniya Jim Cook. Alheri. Demoko fata alheri.